This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakub Makeli. Wakilai masu shiga tsakanin yakin Isra'ila da Hamas sun fara isa birnin Al-Qahira a jiya Asabar domin sabunta tattaunawar tsagaita bude wuta da kuma sako mutane da aka yi garkuwa da su yayin da yakin Gaza ya cika watanni shida. Daraktan hukumar leƙen asirin Amurka Bill Burns ya isa a jiya Asabar. Ana sa ran ministan harkokin wajen Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani da tawagar Isra'ila za su shiga tattaunawar, a cewar ma'aikatar labaran Misra ta Al-Qahira a jiya Asabar. Hamas a wata sanarwa ta ce za ta tura karamin shugabanta na Gaza Khalil Al-Hayya. Ta jaddada muhimman bukatunta ta kawo ƙarshen yaki a Gaza kwata-kwata da kuma janyewar sojojin Isra'ila. Shugaban Amurka Joe Biden ya aike da wata wasiƙa ga shugaban Misra Abdel Fattah Al-Sisi da sarkin Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani akan mutanen da ake garkuwa da su. Kana ya yi kira gare su da su nemi amincewar Hamas kana ta mutunta yarjejeniyar da za a cimma. Biden ya kuma faɗa wa Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da ya ba wakilansa a Al-Qahira ikon cimma yarjejeniya cikin gaggawa domin ba da damar shigar da kayayyakin jin kai a Gaza. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jiya Asabar a wata hira da aka yi da shi a talbijin kasar cewa tana yiwuwa makaman tsaro sararin samaniyar kasar su ƙare idan Russia ta ci gaba da kaiwa Ukraine hare-hare kamar yadda ta yi daga watan jiya. To akwai yiwuwar makamanmu za su ƙare kuma ƙawayenmu suna sane da hakan, inji Zelensky. Shugaban ya yi ta kira ga ƙawayensu tsawon makonni yayin da Russia ke ci gaba da lugudan wuta babu kakkautawa akan cibiyoyin makamashin Ukraine da garuruwa da kuma birane. Zelensky ya ce zuwa yanzu Ukraine na da isassun makaman tsaron sararin sama amma sai ta zaɓi wace kadaranta za ta kare da su. Amurka ta bata na'urorin tsaron sararin sama na Patriot da za su ba da kariya ga makamai masu linzami na ballistic na kasar Russia wanda za su iya kai hari cikin 'yan mintoci kaɗan. Amma ya ce Ukraine na buƙatar ƙarin wasu 25. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu 'yan bindiga sun kai hari a wani ƙauye da ke arewa maso gabashin jamhuriyar demokaradiyyar Congo inda aka kashe akalla mutane 15 kamar yadda jami'ai da mazauna yankin suka bayyana. An kashe fararen hula da dama a wannan shekara a hare-haren da ake zargin haɗakar ƙungiyoyin 'yan bindigan Congo ta Codeco waɗanda ƙungiyoyin da ke gaba da juna suke zargin su da haƙa zinari a yankin. Harin na baya-bayan nan an kai ne a ƙauyen Gale da ke lardin Ituri. Sun fara harbin kan mai uwa da wabi ne, inji Innocent Matukadala, wani jami'in gudanarwa na gundumar Banyali Kilo wanda ya hada da ƙauyen da aka kai harin, yana shaidawa kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP. Wani babban kwamandan sojin Iran a jiya Asabar ya sabunta alƙawarin da Iran ta yi na mayar da martani bayan wani hari da aka kai a farkon makon nan da ake zargin Isra'ila da lalata ofishin jakadancin Iran a Siriya, inda harin ya kashe mutane 12 ciki har da manyan janarorin Iran guda 2. Janar Muhammad Bagheri, ɗayan babban hafsan hafsoshin sojin Iran, ya shaidawa masu makoki da suka taru domin jana'izar Janar Muhammad Reza Zahidi cewa Iran za ta yanke shawara akan lokaci da kuma yadda za ta gudanar da wani aiki na ɗaukar fansa. Zahidi shi ne babban kwamandan da aka kashe a harin na ranar Litinin. Ya ce lokaci da nau'i da tsarin aikinmu ne za mu yanke hukunci ta yadda zai sa Isra'ila ta yi nadaman abin da ta aikata. Wannan tabbas haka zai faru. harin da aka kai akan ginin ofishin diplomasiyan Iran ya yi tasiri a rincabewar da daddin yakin da ake yi a kaikaice tsakanin manyan abokan gaban kana Isra'ila ta yi ta shiryawa martanin na Iran. Wani na kusa da Prime Minister Roberto Fico mai ra'ayin riƙau ya doke wani jami'in diplomasiya mai sabon goyon bayan kasashen yamma ya zama sabon shugaban kasar Slovakia kuma ya gaji Suzana Kaputova shugaban kasa mace ta farko. Kakakin majalisar dokokin kasar Peter Pellegrini ya samu kashi 53.85 na ƙuri'un sama da kashi 98 na rumfadan zaɓe da ofishin ƙididdiga ta ƙidaya a zaɓen zagaye na biyu da aka gudanar a jiya Asabar, inda tsohon ministan harkokin wajen kasar Ivan Krog yake da kashi 40.14 cikin ɗari. Krog ya amince da shan kayi kuma ya taya wanda ya nasara murna, amma ya ce ya ji takaicin hakan. Pellegrini ya zama shugaban Slovakia na shida tun bayan da kasar ta samu yancin kai bayan ɓallewar Czechoslovakia a shekarar 1993. Kaddai a sha'afa, labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwamitin yakin neman sake zaben shugaban kasar Amurka Joe Biden da kwamitin zartarwa na kasa na jam'iyyar Democrat sun faɗa a jiya Asabar cewa sun tara dala miliyan 90 a cikin watan Maris, kana sun kammala watanni uku farkon wannan shekara da dala miliyan 192 na tsabar kuɗi a hannu, lamarin da ya ba su daman yi wa Donald Trump da jam'iyyarsa ta Republican fintinkau a fannin kuɗi. Kwamitin kamfen Biden da kamfanonin da ke hulɗa da shi sun ce sun karɓi dala miliyan 180 daga watan Janairu zuwa Maris, kana sun ce kashi 96 na baki ɗayan taimakon bai kai dala miliyan 200 ba. Adadin ya samu babban haɓaka ne daga dala miliyan 26 da Biden ya ce ya tara daga wani bukin da aka yi a ranar 28 ga watan Maris a zaurin taro na Radio City a Manhattan, New York, wanda ya samu halartar tsofaffin shugabannin ƙasa Barack Obama da Bill Clinton. Trump da Republican sun sanar a farkon wannan mako cewa sun tara sama da dala miliyan 65.6 a cikin watan Maris, kana watan ya zo ƙarshe suna da dala miliyan 93.1 a lokacin da yake shugaban ƙasa mai ci a shekarar 2020. Kwamitin kamfen Trump ya tara makudan kuɗaɗe a lokacin da ya sha kayi a hannun Joe Biden. A ƙarshe, ana ci gaba da bincike a yankin arewa maso yammacin ƙasar Pakistan bayan wasu 'yan bandiga sun yi kwantar ɓauna tare da buɗe wuta a kan motar 'yan sanda, lamarin da ya sanadin mutuwar mutane biyu tare da raunata wasu guda biyu, kamar yadda wani jami'i ya bayyana a jiya Asabar. An kai harin ne a lardin Kibar Fatankwa wanda ke kan iyaka da Afghanistan, wanda kuma ya sha fama da tashe-tashen hankula bayan da kungiyar Taliban ta kasar Pakistan ta kawo ƙarshen yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da gwamnatin kasar a watan Nuwamban shekarar 2022. Lardin dai ya kasance tungar kungiyar 'yan tawayen wanda kuma ake kiranta TTP a takaice, kuma mai kawance da kungiyar Taliban ta Afghanistan.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Social media duniyar matasa, biya da alkhairi karbi da zamba.
Masu sauraro, assalamu alaikum, sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo. Sunana Halima Abdulrauf, jagorar shirin. Madalla, a cikin shirin na wannan mako za mu duba matsaloli masu alaka da manhajoji ko dandalolin bada ranci na yanar gizo, wato loan apps, waɗanda amfani da su ya zama ruwan dare tsakanin matasa, musamman ma masu ƙaramin ƙarfi. Lamarin da yake kai ga satar bayanan mutum kamar lambobin da ke kan wayarsa da tura saƙonnin karta kwana na yin barazana, ƙazafi ga makusantan wanda ya karɓi rancen. Kusan kullum ana ƙara samun cigaba a fannin ƙere-ƙeren zamani, inda a daidai wannan lokaci akasarin masu amfani da wayoyin Android Android ko iPhone na sauke gwamnatin manhajoji dake saukake musu ayyukan su na yau da kullun ciki da na rancen kuɗi a biya daga baya. Yanzu lokaci yayi da zamu sada ku da matashi na farko da ya fada tarkon wani dandalin rance na yanar gizo.
Gaskiya na taba fuskantar wannan abun da bashi online wanda na kalla a zuma kashi na amshi 2015 ne kuma gaskiya lokacin biya yayi ban gana biya ba da kwana ɗaya suka ringa tura ma contact din na message suna cewa na amshi bashi da sunan shi kunna abun gaskiya mun zafi mun da tsaya ne gidan sarrafa wayata da ba su kuɗi gaskiya na shiga tashi hankali wayar da kawo lan tana sai da ta har ma sai yin wata wuta take kutan kutan ta sai na biya linki su uku sai na sai yin wata wayar sannan kuma musu bani hankali ba sun ce mani abun da suka mani ba daidai bane kuma har abada na goje ta bazan ƙara shi da manhaja tana ma kiran na awaya kwanakin bayan in amsa gaskiya da nan jima sune sai in kashe wayar saboda kan tsaya ma ina nuna musu martani na bata lokaci kuma na fada kan da mutane kar su amsa musamman wannan manhaja ta zuma kashi ba su da mutunci ko dai da miss kan zarafi
ita ma jagorar gidauniyar USN malama Umma Salma Nasir ta mana bayani akan matsalolin da ta shiga daga cika bayanai a basa yanar gizo
kawai ina zaune message ma suka min da farko sannan bana na online sai suka kira ni wai sun tura min message sai na dauka ko irin normal abu ne na NGO haka ya samu sai kawai sai ta mun message wai loan gashi na wai za su bani wai 200,000 naira loan nace mata I'm not interested wai a inji dai in clicking to ni da farko sai na ji tsoro sai nace to farar irin mutanen nan da idan kai clicking ba zo su kwashe maka kuɗi to sai na shiga da na shiga sai na ga details na sa sunana sai na ga amounts of loan din da za su iya baka limit sai na sai nace ah ni fa na buɗe abin nan na gani I'm not interested sai ce mun to shikenan ba komai ashe ta yi amfani da details ɗina kawai sai ta approve min loan din nan kwana uku da yin haka sai ina zaune da dressi na ga loan na 9000 da kuma 7000 da baki nace to ma wani ne ma dai kuɗi na account za a maida masa bayan kwana uku sai ga message sai mai da kuɗi 14000 da kuma 18000 sai ce ni yaushe na ci bashi sai ba ta fara min ihu tana zargi na sai na mata screenshot kuɗin da aka turo min kenan kuma exact amount din zan tura sai na maida wallahi kafin ki ce Mrs. Kadi ma sai suka bu contact ina suka dinga tura messages a defamation of character farko suka ce mun ina da HIV da avoiding dina sannan na biyu suka ce mun wai ni kidnapper ce sannan na uku suka ce mun wai ina sace yara sai kuma wani message da aka tura ma sister na wai na mutu aka sa hoto na rest in peace
to Umma Salma ya kuka wanye da su
daga baya dai sai ta kira sai na samu wani mai hankali a cikin su sai kira wani sai na masa bayani na ce to sai ce ai da kin sani da baki shiga ba da ce ta amfani da details ɗinki ne ta approve miki loan ki ne ce to ai ni ban sani ba tunda ta ce min kawai in shiga ne in gani su kuma kuma da naga I'm not interested I didn't go for that sai na tura masa details na ce ga shi nan ga kuɗaɗen nan da aka turo min ga kuɗaɗen da na maida wallahi dai idan har ban biya ba dama za su dinga damuna but he's going to work it for me ko zan yi balance da ce masa gaskiya ni ba zan balance ba da kasu ban yi apply ba na ce I can actually sue them for defamation of character which is going to cost them a lot so that was what happened dai to din dai sun dai tuttura message kowa daga baya suka dina
masu sauraro kar ku shafa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya Amurka yanzu kuma barin mu ji daga bakin kwararriya a fannin inganta rayuwar dan adam malama Bilkisu Muhammad wacce za ta fara da bayanin alfanu da kuma illolin da ke tattare da yin amfani da dandalolin yanar gizo musamman batun ciwo bashi
kaman dai yanda muka sani shi wannan yanar gizo yana da abin da zai amfane mu ko yana da abin da zai kawo mana illoli kala kala daga cikin illolin da muka identify yana damun matasa yanzu shine na samun bashin nan an samu online loan sharks wanda suke bada bashi cikin sauki za a baka bashin kuɗi to amma ba a gane consequences din da yake zuwa daga baya in aka karbi bashin nan matasa sai kiga saboda bukata na kuɗi da baya yankewa bukata duk inda kake bukata kuɗi baya yankewa kuma ba su da ilimin meye dalilin da yasa zan dauki bashin in na dauka me ma zan yi amfani da kuɗin fo su dai kawai sai yazo maka kawai WhatsApp ko game kake ko wani social media app kake sai kiga advert din su yazo to kana ganin ga talla kuɗi nan zaka same shi cikin sauki sai kiga sun je sun dauka to idan suka dauka nan kuma ba su samu sun yi beating deadline din nan ba yana sa su cikin wani mummunan hali na damuwa saboda me yasa wani sai kiga daga ya karba anan in ya kasa biya ya je ya karbi na can ya dawo ya biya nan haka a hakan kuma sai kiga in sun kasa meeting deadline in payments din sun je su suna broadcast broadcasting a contact me karban bashi akan criminal ne akwai na wanda har broadcasting akai wai yayi rifin wata yayi kashe ta ya burni a cikin gidansu dan saboda waɗanda suke tare da shi su fadi inda yake su je su samu su mai da kudin su kin ga ba su ba da kudin su aka haka kawai ba amma ya zai dan ka karbi bashin kudi aje ana cewa ka kashe wani ko kai rifin wani ko ai ta broadcasting kai criminal ne wanda ma ba su yi na criminal din ba kuma duk za su broadcasting ana neman ka kaci bashi kaci kudin waye irin akwai character assassination a ciki sosai da yake affecting kimar mutum kuma once abu yayi affecting kimar ka sai kiga yayi affecting dinka yayi affecting family dinka duk an sa ka shiga cikin kunya ka shiga cikin damuwa ba tare da ka sani ba
madalla coach Bilkisu wadannan fadakarwa zaki wa matasa akan wannan batu
fadakarwar da zan yi wa matasa is mai da hankali shi karban bashi daman abu ne da aka yi shi dan a taimaka idan kana da wani abu da zaka karba bashi ka sa kudin ka a ciki ya juya maka to falilahi alhamdu zaka iya karban bashi shi ma yana da wahala wallahi abun bashi mu kaman a musulunci ai an ce annabi ko mai bashi bai yi wa sallama bashi ba karamin nauyi bane so ya kamata matasa su gane cewa bashin nan dan kun ganshi ana offering muku a yanar gizo cikin sauki ba wai abin da zaku samu bane cikin sauki ku kashe kudin nan cikin sauki yana zuwa da wahala so idan baka da plan din ga abin da nake so in karbi kudin nan in yi amfani da shi da kasan zai kara wa rayuwarka wani albarkan ko kuma kudin zaka je ka juya shi ne ma kai wani abu to a guje shi dan saboda daga karshe zaka je ka karbi kudin ba ma wasu masu yawa ba sosai ka kashe su ka zo ka kuma ka shiga cikin damuwa ka sa family dinka cikin damuwa su ma
mun gode a yanzu dai adadin manhajojin badaranci masu lasisi da aka ba su izinin aiki a Najeriya sun kai 211 bisa ga bayanai daga FCCPC daga cikin waɗannan manhajojin 172 sun sami cikakken lasisin aiki yayin da saura 39 suka sami lasisi bisa wasu sharuɗa to masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan muryar Amurka ni Halima Abdulrauf da wannan shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi ku kasance cikin koshin lafiya bi salam
madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar idan mai sauraro yana biye da mu a satin da ya gabata kwararren likita asibitin Kaura Hasau dake jihar Maradi na Jamhuriyar Niger Dr. Manu Ahmadu yayi mana karin bayani yadda jiki yake a lokacin sauyin yanayi da kuma wasu batutuwa da suka shafi azumi to a wannan satin likitan zai ci gaba da yi mana bayani ne kan abincin da jiki yake bukata musamman sugar da ruwa a wannan lokaci na azumi duk a ci gaban hirar tasu da abokin aiki na Mansur Sani
shi sugar idan yayi karamci kwarai yayi kasa kwarai mutum faduwa ma yake ba ya iya komai dan haka ne yana da kyau mai azumi lokacin sahur din ya samu abin da yake jiki yana bukata abinci yana bukata ruwa akwai abubuwa da yawa cikin abinci wadanda mun san da su ba sinadarai da yawa wadanda jiki yake bukata wadanda mun san da su ba in kai abin ke bukata ne ci abinci ba sai ka ci ba kai ganga eh dai ci abinci sha ruwa haka sai ka ga kai ne lafiya no ba matsala banda aiki a cikin rana in dai kana azumi banda aiki a cikin rana saboda in kai yake a cikin rana ba za ka zubar da ruwan jikinka yadda mutane suke tsammani jiki kuma baya bukatar wannan akwai ruwan da dole ne sai sun tsaya cikin jikinka in dai ana son kwayoyin halitta su ma su yi aiki
kun yi maganar abinci kamar ni da ni misali a takaice ya kamata mutum ya ci da asubahi
yanzu ga lokacin muke ciki ai ba kada abin da zaka kayyade mu mutane na abinci abin da ya sawaka shine zaci in masara gare ka ita zaka ci shin kafa gare ka ita zaka ci eh in ka samu dan nama shikenan ka ci abin ka gama da ruwa ka taushi
idan an yi ni marece ya taho ana shan bamban wasu tsuka za wani ya ce da ruwan zahi wani ya ce da ruwan sahi akwai abubuwa da yawa da mutane suke zuwa wasu ce da ayan itace a likitan ce me ya kamata
a likitan ce inda aka je wajen bodin baki abin da farko abin da jiki yake bukata ruwa ruwa.
Na sanyi?
Kake dai ruwa.
To ruwa. Saboda
in sanyi ya yi wa shi ma yana ya zama matsala. Eh, abinda ake so mutum ya sha ruwa da yawa kenan, ruwa dai masu nan sanyi sanyi ko bayan ruwa kuma jiki yana buƙatar suga. Kenan mutum sai ya nemi abinci wanda ke da ruwa kuma yana tare da suga. Ya alhamdulillah mun sani akwai su. Ina da baka dan misali kankana, irin su da bidu. An sani wani biyin bu in
baki. Dan mangwaro a barbar da sauransu.
To asaga hula shi mangwaro yana da wayanarka ga abinci. Dan ka aita ka tsantsan.
Eh.
Kai haka cika cikinka da mangwaro sai ka iske ma cin abinci daga baya kayan sallar tarawih abin zai maka wuya. Ka ci wani abu. Dan haka su kankana sun yi lemun zaki duka hada da su wajen gudu.
Su banana duka.
Su banana ba kwarai ba. Ka ci banana da yawa saboda ita ma in ta yi wa wayanarka gare ta
kuma. Kamar yanda mangwaro ne.
Tana iya kumburi mu mutun ciki. Kankana dai ta yi lemun zaki. Ka samu dan naman ka tsoka bi tsoka guda tsoka bi ka tamba.
Sai shi kusu yayi.
Kowane ne ka samu ka ci abinka ka taushe da ruwa shikenan sai ka zo kai sallar tarawih ka lahiya lo
to ya kamata a ci ai ganga
in aka ci ai ganga ai kuma ibada wuya zan
a wai a likitanci ba ma ai
bani a likitancin ma a likitanci
bai kamata ba a ci
an ce in ka ci abinci ya kamata a ce ga wurin abinci ga wurin ruwa kuma ga wurin iska addini haka yace to ko a likitanci ma haka ne cikin tumbin ka ya kamata a ce ga wurin abinci ga wurin ruwa kuma ga wurin iska in dai ba haka ne ba wallahi ibada ma sai tai maka wuya sai ka je kana sallah ruwa da hutu ma ga baki to wannan ai bai kamata ba kenan mutum ya ci daidai gurgudu
to doctor in muka gangaro a wajen ciwukan da masu al'umma ke fama da shi musamman al'umma na fama da ciwuka irin su ciwon tumbi hawan jini da sauran cututtuka waɗanda suke buƙatar a rinka cin abinci ko kuma a ce ba a shan wani gishiri da sauransu a lokacin azumi ana shan takaddama kamar me za ku ci wani irin cututtuka ne kuma ya ya kamata masu irin wannan cututtuka su yi rayuwa a lokacin azumi
eh gaskiya akwai shawara wadda muke bada kore yaushe idan azumi ya zo musamman ga masu fama da ciwuce irin waɗannan na farko dai mun sani akwai masu fama da estoma ciwon tumbi ko ulcer mun sani in dai ba lokacin azumi ne ba muna ga mutane kada mutum ya bar ciki sake ya zama tuba komai wannan yana sa ulcer shi tsananta estoma ya tsananta to shi ga lokacin azumi kaga ba dama a ce mutum ya ci abinci dan haka abinda muke cewa lokacin azumi kai mai fama da estoma ka ga likitanka shi ya san ga abinda ya kamata ka game da estoma da azumi mutum yarabawa yake a gani in ana iyawa in kana iyawa sai kai ka dauki azumi so dai so biyu ka ji estoma yana tsananta la yukallifun lafa nafsa illa wusaha ko haka Allah ya ce ko eh sai ka aje kai abinda addini ya rage da shi cikin azumi in dai ka dauka ka ji abin yana tsananta aje je ci abincinka daga baya zaka rama kuma akwai dubar da za a yi inda na fama da ciwon estoma na biyu akwai masu fama da cutar suga musamman waɗanda ke allura shawara da muke ba su azumi ba nasu bane su zo su tambayi malamai yaya za su wanda ke allura wata mai narkar da abinci nan take idan an yi ta kenan bai kamata ba ga mai azumi saboda ka yi allura misali bayan sahur ta narke abincinka tun ba je ko ina ba to ka gaza to wannan yini da wuya ka kai shi lahiya lau yana yiwa maka faɗi kenan wanda ke allura gaskiya azumi ba nashi bane in ma yayi niyyar yin azumi ya je ya ga likitan shi wanda yake kula da shi zai ba shi shawara kaka ya kamata yi yana yiwa a ce mai ya rage magani wanda ya saba kunkwani da shi amma irin wanda kake da a'a bai kamata ba yana iya kai mutum cikin wani hali wanda ba shi bane ba to akwai ma waɗanda su ba allura suke ba kwayoyi ne suke sha su ma dai muna ba su shawara su ga likitocin su wanda yanzu suke kula da su za a gaya musu ga yanda za su yi ko su rage magani ga lokacin da ya kamata su sha in aka yi haka aka karbi shawaran likita sai a yi azumi lafiya lau ba matsala bayan wani akwai masu fama da ciwon tension shi hawan jini gaskiya dai ga namu lissashi hawan jini ma sun fi zashi lokacin azumi tunda ba abinci ake ci ba a yi ganga tension nan mun san yanzu mahi yawa dai abin da ke kawo ta akwai kiba kitse mai ko ya kwanta da yawa cikin jiki yana iya haddasa cutar tension ko hawan jini to ga azumi in dai mutum ya yi azumi fi sabilillah abin zai zo masa da sauki zaki tunda mutum bai ci abinci ba ya ganga kenan mai koshi na cikin jiki ragewa zaki idan ya rage kaga wannan hawan jini rage ya zaki in ma mai cutar suga ne wannan cuta ma ragewa za ta yi inda ya ci abinci fi sibillahi bai ci abinci ba ya yi ganga saboda in mutum bai ci abinci ba shi jiki sai ya ce to ga abin da nake bukata cikin yini ya zamanto ya shigo idan wannan abin bai shigo ba sai jiki ya ce to ai akwai ajiyawa da akai ta maiko ai ta zai dauko waya unhwani da ita kadan sai a ga mutum yana ramewa saboda bai ci abinci ma yayi ganga kike bai kwanta ba maiko bai kwanta ba ajiyar da ita ce za ta raguwa tana raguwa yana samun lafiya tana raguwa yana samun lafiya kenan ga masu kiba ko masu cutar diabetes ga dama in dai suna so ji sauki kada a ci abinci ai ganga a ci abinci da yayi gurgudu sai a rame kadan in aka rame ina gaya maka mutum sauki zai ji jikin shi ta sai su ji nasara to zai ji sauki ta son zaka ji sauki diabetes ma za a ji sauki masha Allah
to doctor akwai ciye-ciye da wasu abubuwa da muke amfani da su a wannan lokaci na azumi kayan itace da sauransu ya kamata a kula da su domin gujewa wani yawan gudawa wani zahi da ake cewa ai zahi ya da son wanda shan waɗannan tirtatop kun ce a rinka amfani da kayan zaki da sauransu kan mutane su ba su kamuna hasha kuma daga baya ai ta ganin likita
to mu ga lokacin na azumi gaskiya shawara da muke badawa abincin mutum ya san abin da zai ci saboda in mutum ya ci abinci lalam abinci zai zama masa guba a cikin jiki to guma kuma guba tana iya ta kawo illa abin zaka ci ka tabbace mai kyau ne mai azumi ba a san shi da zawo ba a san shi da amashi idan mutum ya ci abinci mai kyau wanda ya tabbata yana da kyau in dai ya lalace mutum kada ya unhwani da shi to akwai shaye-shayen zaki da ake yi kuma su tirito ake ce mai koni yawwa tirito ba musamman ko menene ba a ciki yau in dai mutum ya
sinadarai ne masu araha kuma kaga san biya bukata da yawa sai a zuba guda ɗaya ka yi shi da zaki mutum goma su sha
yau in dai mutum yana da mata ko akwai ƴan mata a gidan shi ai ba sai ya sai tirito ba ga hanya tsamiya ga tsoho duka waɗanda in aka shirya su sun fi lafiya ga jiki a shirya maka tsamiya a shirya maka tsoho lafiya launi ba sai ka sha tirito ba sai dai mun sani wanda bai da mata ba yanda za a yi sai dai sha ɗan tirito ki sha maka a wuce gona da yini kuma saboda ba ka san abin da a cikin tirito ba sha ne kawai muke yi muna jin zaki ba mu san ba abin da
kuna da wani sako ga mata game da tsaftace abinci
kwarai kuwa musamman ga lokacin ka in baka tsaftace ba ka kawo illa ga jiki musamman ga lokacin azumi abinci a tabbace tsaftatacce ne in na wuta ne a zaman to ya sha wutar in ba na wuta bane a tabbace mai kyau ne za a aiki kuma a wanke hannuwa saboda guba ba ta da kyau ga lokacin azumi tana kawo illa don ka aita ka tsantsan musamman dai ga lokacin ga da azumi
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki nake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka danganin shirin ya zo muku sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya
madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi
barkamu da wannan rana ni ne dan uwan ku Reverend Lami Gajere shugaban maza na babban majalisa na Assembly of God Northern Nigeria ina so yau in karfafa mu cikin littafi mai tsarki cikin littafin Zabura 106 aya 3 wanda yake cewa masu albarka ne masu kiyaye gaskiya masu yin abinda yake daidai a kowane lokaci Allah yana so ka zama da albarka albarkunnan kuwa ba wai kawai na kudi ba menene albarkunnan lafiya nasara ci gaba tagomashi daukaka da kariya da sauran abubuwa da nasara bisa ikokin shaitan yayin da kana kiyaye dokokin Allah yayin da kana yin abin da ya kamata yayin da kana yin gaskiya a cikin tafiyanka rayuwanka magananka sauci danyanka da sauran jama'a Allah yana so mu zama mutane ne masu albarka kuma haka dan ɗan uwana masu sauraro na Allah yana cewa mu zama masu yin abin da yake daidai mu zama kuma masu kiyaye gaskiya a cikin dukkan al'amuran mu na yau da kullum ta haka nan ne kawai zamu zama masu albarka inda kake sauraro na a duk inda kake Allah zai sa maka albarka Allah zai sa miki albarka bari yi maka addu'a Ubangiji ina gode maka domin masu sauraro na ka sanya musu albarka a cikin rayuwarsu ba zama masu nasara masu kiyaye gaskiya masu yin abin daidai da ya kamata daidai masu yin ko a kowane lokaci suna yin abin da zai kawo daukaka da girma zuwa ga sunanka a cikin sunan Yesu Ubangiji na gode maka domin ka ji ka ansa min karbi yabo da daukaka a cikin sunan Yesu mai cetonmu amin ni ne Reverend Lami Gajere shugaban maza na babban majalisa na Assembly of God Northern Nigeria. Da fatan ka samu albarka, da fatan kuma wannan mako zai zo maka da albarka, zai zo miki da albarka a cikin dukkan abin da zaka yi da iyalinka, sana'arka, kasuwancinka da kowane aiki da kake yi a cikin sunan Yesu. Ina sanya maka albarka a cikin ayyukanka, ina sanya miki albarka a cikin ayyukanki. Mu zama masu yin gaskiya, mu zama kuma masu kiyaye gaskiya, mu zama masu yin abin da Allah zai samu ɗaukaka a cikin rayuwarmu na yau da kullum a cikin sunan Yesu. Na gode.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A zuwa madadin waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ladis Gresham da ta daidaita mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.